yan kasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci dadi ba, ba alkawarorin karya ba, inda ma su irin wannan a gaba, yancin bai tsina na komai ba.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Mu da muka yi makwabtaka da Nijar ta kai tsaye kilomita ne biska ya kirga a hannu, idan wani lokaci ya zo na rashin lafiya mutanen mu can suke zuwa a basu magani, su ma wasu daga cikin mutanen su suna zuwa kamar wannan asibitin da muke da shi na Malam Amina Kano.
Akwai kusan kwantenoni kusan 2,500 da suke jibi a na Kwatano, kuma dukkanin su na mutanen arewacin Najeriya ne.
Sai dai mu da Benin ne da Najeriya. To duk in sun kare kofar su, to ana cikin halin wala haula kota.
Yau shirin na dauke ne da bayanai dangane da mummunan tasirin da takunkumin tattalin arziki da kungiyar ECOWAS ta kakaba akan jamhuriyar Niger biyo bayan juyin mulki da sojoji suka yi a kasar. A dakace
ba Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karbo kurdi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma ta shi hana su da gaggawa.
Madalla masu ware kasar da mako guda da kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum na jamhuriyar Niger, kungiyar kula da tattalin arziki da zamantakewa ta kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS, wanda shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke yi wa jagoranci, ta zanya takunkumin tattalin arziki a kan kasar ta jamhuriyar Niger domin nuna fushinta game da sauyin gwamnati da aka samu ta hanyar juyin mulki. Wannan takunkumi ya kunshi ana hada-hadar kasuwanci a tsakanin kasashen, inda aka rufe kan iyakoki, al'amarin da ya dakatar da zirga-zirgar 'yan kasuwa musamman a tsakanin Najeriya da Niger da jamhuriyar Benin da Ghana da makamantansu. Yanzu aka dai wannan mataki na ECOWAS ya fara jefa 'yan kasuwar wannan lardi cikin halin kakanakayi, musamman waɗanda suka fito daga yankin arewacin Najeriya. Alhaji Abdullahi Buhari na Liman na cikin manyan diloli da suka yi safarar kayayyaki a tsakanin kasashen Afirka ta yamma zuwa sassan arewacin Najeriya.
Akwai kusan kwantenoni kusan 2,500 da suke jibi a na Kwatano, kuma dukkanin su na mutanen Najeriya ne. Akwai kuma kusan kwantena 2,000 a yanzu a boda a Gaya, Border Benin Republic da Niger, su ma suna na a tsaye an rufe boda ba sa wucewa. Akwai kuma wasu a hanya daga Kwatano zuwa Niger zuwa boda, suna hanya, wasu sun tsaya a Farako, wasu sun tsaya a Kandi, wasu sun tsaya a Kilibo, wasu sun tsaya a Indali, a hanya dai suna da yawa. Kuma akwai wasu a kwanni wanda ba a sauke ba, duk wanda aka loda za a shigo da su Najeriya. Kuma duk waɗannan kayayyakin kaya ne waɗanda hukuma ta yarda a shigo da su. Kwantena ɗaya idan ta shigo tun daga Kwatano har ya zuwa Najeriya, kayan ta zama kuɗi kusan mutum 50 ko fiye da haka za su iya su ci abinci a ciki, da laborori da masu kasuwancin kayan da sauran dai masu hidima akan kayan. To kusan yanzu magana nan da muke da kai akwai kusan kwantena a kusan 5,000 muke lissafi ko fiye da haka waɗanda waɗannan matsalar ta rutsa da su.
Kenan za a iya cewa kamar idan kayayyakin ku ya ƙare kenan, watakila na ƙasa a nan za a zama kamar ba a da kaya.
A ƙware kuwa ai ina tabbata maka cewa idan kayan kasuwa suka ƙare waɗannan kayan ba su shigo ba, to yanayin da za a shiga Allah kaɗai ne ya sani.
Su ma dai 'yan kasuwar daga jamhuriyar ta Niger na kokawa dangane da wannan mataki da kungiyar ECOWAS ta kakaba wa jamhuriyar Niger. Alhaji Zakari Albakari shi ne magatakarda na kungiyar 'yan kasuwa ta birnin Kwanni, kuma mamba a zauren 'yan kasuwa na ƙasa reshen jihar Tawa.
Gaskiya abubuwa kasuwa yanzu ba ta daɗi, don komai ya ɗame. Kaya sun ƙara farashi saboda sun yi kaɗan bisa kasuwa, saboda mutane suna da yawa suna da kaya bisa hanyar kasanmu na nan ga takunkumi inda ya shahe mu nan na sai dai mu kasan sai dai mu da Benin ne da Najeriya. to duk in sun kare ko su to ana cikin halin wala wala kota dan kaya suna dawa ga hanya akwai kayan da kuma wasu ita wanda aka hasara musamman kaga masu kayan danyi irin masu albasa mutane da yawa sun yi hasara sai dai Allah ya mai da alheri ana cikin tsanani gaskiya abinci kamar shinkafa kaga ita ce ake yawanci abinci ita ta yawa kai ci kaga kuma sai ta zaman to daga bangaren denan nata hitowa tunda ka san wacce hanya ta mutuwa da lume da Ghana a zo Burkina kaga babu ta tunda ba mu hito da kayan shi nan a kone mutane akwai hatsari kwarai mutane sun bar biyo ta duk kenan an maido kai guda zuwa ga Benin kuma ga yanzu iyaka ta ruhe kaji matsala mu hayin da na wajen abinci dan ga abinci nan aka da matsala wanda mu da yawa wanda da kaya ga hanya ba su samu suka shigo sun luru sun kawo ta iyaka sun tsaya suna da yawa abinda akwai ta wajen kasuwanci dai sai mu addu'a Allah ya takaita mana galuruwa Allah sa a walwale maza shine an ba haka nan ba aka ci gaba kai gaskiya shikenan kuma
to nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da masu sharhi ke fadi akan wannan batu wanda ke ci gaba da mummunan tasiri akan yan kasuwar Niger da Nigeria
kina barki ta gaba ta fita Allah wa darumai ta dota da wadanda suke da jawota hakanan da wadanda ka kawota Allah ka gare mu da tashinta yau ga wasu nan su ce nukura don sai an ce mun nasara wasu ma a ciki na su sun fara hada guruma tsakani don akara
masu ware karamar hukumar Papura a jihar Jigawa, Najeriya na ɗaya daga cikin yankunan da ke kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar kuma Honorable Nasiru Garba Dantiye tsohon dan majalisar dokokin Najeriya da ke sharhi akan al'amuran yau da kullum haifaffen wancan yanki ne ya yi tsokaci dangane da wannan hali da aka shiga
tsakanin Nijar da Najeriya ai yaushe ma aka zama Nijar da Najeriya yan kwanakin nan ne fa da tura suka zo akwai lokacin da nayi muku magana nayi hira nake cewa mu da muka yi makwabtaka da Nijar ta kai tsaye kilomita ne biska ya kirga a hannu yake bambanci din idan wani lokaci ya zo na rashin lafiya mutanen mu can suke zuwa a ba su magani su ma wasu daga cikin mutanen su suna zuwa kamar wannan asibitin da muke da shi na Malam Amina Kano ya zama tocewar mu'amalar mu daya kasuwancin mu daya komai na mu daya kuma sai aka wayi gari aka ce a yanzu waɗannan ƴan uwa namu waɗannan aminai namu wai kuma yanzu sun zama makiya
kai dan majalisa ne a baya kuma yadda dokokin ƙasa suka ce zancen yakin nan ce da amincewar majalisar dokoki majalisar dokokin nan a ƴan kwanakin da suka wuce ta dau matsaya amma har yanzu ECOWAS ƙarƙashin jagorancin shugaban Najeriya tana maganar yakin nan me kake gani ya haifar da
wato na farko dai ƴan Najeriya su fahimci me doka ta ce game da yaki game da kuma menene haƙƙin ƴan majalisa haƙƙin ƴan majalisa shine Najeriya ba za ta bada ta sahalewa sojojinta su je su yaki a waje ba sai da yardar majalisar dokoki amma akwai yanayi wanda idan ya zo shugaban kasa yana da dama da zai aika sojoji ba tare da ya yi magana da ƴan majalisa su bashi amincewa ba duk lokacin da aka kawo kasar sa hari ya zamanto cewar yankin wannan kasar nasu yana fuskantar kalubale to anan ba sai ne musahalewar majalisar kasa kafin ya kai sojoji ba dama muna rigima da ƴan ta'adda a kasa ƴan ta'addan nan suna cikin Niger suna cikin Chad suna cikin Cameroon suna cikin Najeriya to yanzu idan wataƙila aka tsara kisisina daga Niger misali aka kawo hali Najeriya gwamnati tana iya cewa ko sojoji suna iya cewa ai an kawo Najeriya hali yanzu shugaban ƙasa ai ba ya tura sojoji su yaƙi a ƙasar bane a'a ya tura sojoji su kare martabar ƙasarsa wanda ke doka ta sa a laimarsa shine muke cewa kifi na ganin ka mai jar koma
Honorable Nasiru Garba Dantiye kenan tsohon dan majalisar dokokin Najeriya masu ware karshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwalli Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ga mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulumu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka jiga wasu sun fi mu.